sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da kasancewa da mu a wannan hanci yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin wannan shiri namu na hanci yau juma'a 19 ga watan mayu na shekara ta 2023 ta fatan ana shan hanci lafiya to bayan an sha labaran duniya za mu kawo muku rahoto na musamman game da abin da ya biyo bayan rikicin da ya barke a ƴan kwanakin nan a karamar hukumar Mango na jihar Plateau Najeriya jihar da ta kwashe shekaru tana fama da tashin hankula sannan kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafi da shirin yanayi da muhalli wanda ni Aisha Mu'azzu nake gabatarwa amma yanzu ga Ibrahim da katin farko na labaran duniya
to assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran fiye da rabin manyan tafkunan duniyar nan da gudanar ruwa sun shanye tun daga farkon shekara ta 1990 musamman sanadiyar canjin yanayi wanda hakan ya dada janyo damuwa kan makomar ruwan da ake noman rani da shi da batun samar da wutar lantarki mai amfani da karfin gudun ruwa da kuma ruwan sha a cewar rahoton wani bincike da aka wallafa jiya Alhamis wasu masu bincike na ƙasa da ƙasa sun bayar da rahoton cewa wasu daga cikin wuraren samun ruwa mafiya muhimmanci a duniya kama daga tekun Bahar Caspian dake tsakanin Turai da Asiya zuwa tafkin Titicaca dake kudancin nahiyar Amurka sun yi tarasa ruwa wanda ya kai ton biliyan 22 a shekara guda cikin shekaru kusan 30 da suka gabata wanda ya rubanya adadin ruwan tafkin Lake Mead tafki mafi girma a Amurka Fangfang Yao wani kwararre kan sha'anin ruwa wanda ke jami'ar Virginia ta nan Amurka wanda ya jagoranci binciken da aka yada a mujallar kimiyya ya ci kashi 56 cikin 100 na kafewar tafkuna dumamar yanayi da kuma amfani da ruwa da dan adam ke yi ne sanadi an yi gargadi kan yiwuwar akai hare-haren jiragen sama a fadin kasar Ukraine da asubahin yau din nan juma'a agogon kasar inda aka bayar da rahotannin aukuwar fashe-fashe a wasu sassan kasar rundunar sojin Ukraine ta fadi ta kafar telegram cewa akwai jiragen yakin Rasha a sararin sama kuma kowane yankin kasar na fuskantar barazanar hare-haren makamai masu linzami samfarin Kizgan wanda gudunsu ya rubanya na sauti fiye da sau biyar rundunar sojin ta Ukraine ta kara da cewa yankin tsakiyar kasar na fuskantar barazanar hare-haren jirage marasa matuka an kuma bayar da rahotannin aukuwar fashe-fashe a wasu birane ciki har da yankin tsakiyar birnin Kyiv tun da farko da asubahin yau din nan juma'a rundunar sojin kasar ta yi gargadin yiwuwar a kai hare-haren makamai masu linzami a yankunan Odessa da Mykolaiv da ke kudancin kasar a halin da ake ciki kuma kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki wato G7 za ta dau wani mataki a taron ta na wannan shekarar na kakaba karin takunkuma marasha da kuma ladabta masu taimaka mata wanda mataki ne mai zimmar gurgunta hanyoyin da rasha ke samun kudaden gudanar da yaki a Ukraine da yake bayani ga manema labarai wani jami'i a gwamnatin Biden wanda aka saka sunansa kamar yadda aka saba ya ce kungiyar za ta yi shelar kakaba karin daruruwan takunkuma da kuma matakan takaita kayayyakin da rasha ke iya fitarwa zuwa wasu kasashe a taron ta na wannan shekarar wanda za a yi a Hiroshima na kasar Japan takunkuman da Amurka kawai za ta kakaba ma za su shafi kamfanoni da mutane har wajen 70 a rasha da wasu kasashe wanda koko waɗanda ke taka rawa a harkokin kera makaman rasha a cewar jami'in baya ga kakaba takunkuma kan wasu ɗaiɗaiku da ƙungiyoyi sama da 300 da suka hada da mutane da cibiyoyi da jiragen sama da jiragen ruwa wasu ƙasashe na G7 ɗin za su bayyana irin matakan da za su dauka a wannan satin.
To in an jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bar mu kawo muku rahotonmu na farko na musamman wanda zai kai mu jihar Plateau a arewa maso tsakiyar Najeriya, inda al'ummar karamar hukumar Mangu ta jihar, wanda mafi akasarin su manoma ne, suka yi bankwana na har abada da makusantansu waɗanda rikicin bazata tsakanin manoma da makiyaya ritsa da su a yankin, bayan ɗaukar lokaci mai tsawo suna zaune lafiya. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shekaru fiye da 20 kenan tun bayan da jihar Plateau ta samu kanta cikin yanayi na tashin hankali da yayi sanadin rasa dubban rayukan mutane da na dabbobi da rushe gidaje da lalata amfanin gonaki wanda ya sanya dubban mutane suka rasa mahallansu suna gudun hijira. A baya-bayan nan rikicin makiyaya da manoma da kai hari kan waɗanda ba su san hawa da sauka ba shine ke neman maida hannun agogo baya kan ƙware-ƙwaryar zaman lafiya da aka samu a jihar. Kananan hukumomi kamar Riom, Barikin Ladi, Basa, Bokos, Jastakudu da Mangu sun sha fama da hare-haren 'yan bindiga, wanda rahotanni ke cewa akalla ƙauyuka fiye da 60 ne 'yan bindigan suka mamaye. A rikici na baya-bayan nan da ya shafi wasu ƙauyuka da rigage a ƙaramar hukumar Mangu, wanda a baya ke zaune lafiya, an samu asarar rayuka da ɓarnata dukiyoyi masu ɗimbin yawa. Shugaban kungiyar raya kabilar Magavul na ƙasa da ƙasa Mr. Joseph Gunkat ya yi tsokaci kan yanayi da ake ciki tun daga ranar Litinin zuwa Alhamis.
To kamar yanda wata kila kin ji jiya da mun ina muna biso mun yi masterial ma wanda suka kotu a takaice dai mutane 81 31 a kantoma sun zai kuma 50 ya tashi kamanin da ta ke nan ban san gefe na yanzu ma ban san gefe na taujin fanyar da kushi ba don yanzu tarzuma ya kai wannan gefe ba na ta kone-kone a wajen ba gidajen mutane an kone duk tashi wanda suka tara abinci kuma su dabobi an kore mutane sun bar gidajensu suna kam suna tare da mutane suna cok suna makarantu. To yin na muke kenan.
Eh yanzu wani kokari kuka yi dan ganin cewa an samu zaman lafiya?
To shi sai ban san da za a yi ba don dinga mun dinga mutun nan tsarki ya dinga mutun tare da su to ardo da su mi ya ce Allah da su sarakuna sun ga wani abun ya fara haka. Kuna kokari da mu fatma jama'a ku kwanta da hankali da kuma fansa wajen Allah. Amma kuma kin san da ga mutun da ya za shi ga ba shi gidan ka dole ka tashi ka dusan din kanka. To abin ya ba mu mamaki kwarai da gaskiya domin an zo an fada wannan lokacin don an kasance samu ta da mutane manoma ne. Amma yanzu da ma za a yi noma. To kaga yanzu mutum zai ke noma ba. Dankali daga wuta, turawa daga wajen mu ne. Masara daga wajen mu ne. Yanzu tarbiya gona yanzu ba ni zai shiga gona yanzu. Don kowa ba yana tsoro. Kaga ni wa zai shiga gari.
Rikicin ya kuma rutsa da rugagen Fulani da dabbobinsu wanda shugaban kungiyar Miyatti Allah na ƙaramar hukumar Mangu Yahaya Bello Shanono ya ce har yau Alhamis ba su iya shiga su ɗauko gawarwakin waɗanda aka kashe ba.
Tun ranar da abin ya faru mutanenmu dai har ga Allah har yanzu haka jama'anmu a warwase ne. Kuma na so da cewa gwamnati su taimaka jami'an tsaro su taimake ni saboda gawakin nan mu je mu ɗauko su a zo a binne su hankalinmu ya kwanta.
Ka nemi su jami'an tsaro kenan ba su baka ko kariya ko kuma araka kuwa?
A duk lokacin da na je nemi alfarman cewa a taimaka ko da mu je mu ɗauko gawakin jama'a na wanda suke don saboda a masu zina ita su ce a'a ai wanda sun mutu yanzu abu kokarin da ake yi don a tsare kar a sake kashe waɗansu. To yanzu haka da mutane da dabbobin gaba ɗaya yanzu kai dabbobinmu yanzu sun fi 2000 a cikin turawa yanzu hakan nan da muke magana. Rugage gaba ɗaya kuma an kona su jama'a sun gudo sun fito ba abinci ba abin sha mun zama haulai sai abinda Allah ya yi.
To me kake ganin kamar zai kawo ƙarshen wannan matsala?
Ai soja ba zai kawo mana zaman lafiya ba, mutane ne za mu kawo mu kanmu zaman lafiya. Amma har yanzu da muke magana sarakuna, muna da sarakuna masu daraja ta daya, ba abin da suka yi a kasar su.
To ku ardo ardo fa me kuke yi domin ganin kuma kun tuntubi sarakunan domin ku hada kai da su saboda a samu mafita?
Eh, ni yanzu abin da nake roko ya kamata su sarakuna da ardodi mu hada kai a kira mu sarakuna iyayen kasar da sarakuna da security agencies a kira mu azo a zauna sai mu duba ya za a yi ya za a yi an bar abu yana ta yi yana ta yi yanzu yau din ma yanzu da nake miki magana ma ta arewacin area Panyam yanzu inda nake sai anan ina jin harbi harbe ban san me yake faruwa a wannan gurin ba a yanzu da nake magana to ni ina gani abin da zai kawo mana zaman lafiya wannan abun ka saya a haka matakin farko su bar mu mu je mu doki ga wakil jama'a mu dai kenan na biyu kuma dabbobin mu da suka salwa ta suna cikin su an sassare su a bar mu fito da dabbobin mu to in aka yi haka insha Allah za mu zauna insha Allah wannan abin kuma za mu magance shi
tuni dai rundunar ƴan sandan jihar Plateau tace ta cafke mutane biyar da take zargi da kai harin ta kuma kwato bindiga kirar AK-47 da karamar bindiga da albarusai a wata sanarwa da ta aike wa manema labarai ta bakin kakakinta DSP Alfred Alabo Rundunar ƴan sandan tace jami'in soja guda ya tsire da harbin bindiga yana samun jinya yayin da ta tura jami'an tsaro don kwantar da tarzoma. Mataimakin gwamnan jihar Plateau Professor Sonny Theoden wanda ya ziyarci fadar babban basaraken yankin Mishkahan Magabul da John Putman Hirse don ganawa da jami'an tsaro sarakuna da shugabannin al'umma don samun mafita kan rikicin ya roki jama'ar yankin ne da su yi hakuri don gwamnati na iya kokarin ta wajen kare lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Mataimakin gwamnan ya kuma bayyana cewa hukumomin bada agaji na tarayya da na jiha za su taimaka wa waɗanda rikicin ya raba su da matsugunansu. Mai sharhi kan lamura Nuhu Shehu Kanam ya bada shawara kan yadda za a samu fahimtar juna da zaman lafiya.
Kamun shigo nan just azu mun yi kusan awa uku muna tsaye a mungu hanya ba iya wucewa saboda an samu tabarbarewar tsaro wanda ya kai ga rasuwar mutane. To hakikanin gaskiya ita al'amarin tsaro abu ne mai girman gaske. Yayin da gwamnati take da haƙƙi to mu ma al'umma muna da haƙƙi saboda tsaron nan fa ba wani mala'ika ne ko wani aljini ne daga wani sama zai gangaro ya bamu ita ba mu da kanmu mu mun san me ke faruwa a angonnin mu da yankunan mu amma hakikanin gaskiya duk duniya ko wata kasa da kika ga ta habaka sai ta samu yanayi na tsaro da zaman lafiya kuma babban mamu kasudin kafa gwamnati shine ta bada tsaro kuma ni da ke ba za mu iya bada wannan baraki da dai ita kanta hukumar da aka kafa na gwamnati ita ta sani aikin ta ma kenan so in ka san ba za ka iya bada tsaro wa mutane ba ma babu dalilin ma mutun ya fito neman takara ko ma ya nemi kujeran gwamna ko kujeran shugaban kasa saboda wannan shine babban abin da za a ma yi maka hisabi akai a nan duniya da kuma gobe na kai ko ba kai ba ko kai nasara ko kuma kagaza so ina ganin gwamnatin nan akwai problem na tsaro a bangare daban-daban an ci nasara wasu bangarori a wancan gwamnati ko gwamnatin da ke kokarin tafiya da daman kita harkan tsaro kana kokarin kulla nan ne sai kaga can kuma tana waruruwa wannan na nuna cewa to akwai problem ma daga cikin yanayi na tsarin tsaron ma kasa din muna federaliya ne gwamnatin tarayya da jahohi yayin da kika ce tsaro kawai an ajiye ta a wuri guda a santa jaha ba ta da capacity da za ta iya magance yanzu problem da yake damunta sai ta jira umurni daga tarayya to dole za a samu problem na tsaro raiki da dai saboda ita problem na tsaro tana bukatan da zaran abin ya faru a maida martani to amma yayin da ana jiran umurni ne daga sama kafin a maida martani wanda yayi abin da yayi ya riga yayi aika ya riga ya tafi to dole sai an inganta tsari gaba ɗaya ma na yanayin tsaro na kasan ya zama na kowace bangaren gwamnati tana da nata hurumi da za ta iya nika da za ta iya addressing issues tsaro immediately especially bangaren jiha wannan na ganin dole sai an gyara ma tsarin mulkin Najeriya ya bada dama wa gwamnonin jiha duk da dai mutane da yawa suna adawa da wannan amma ni ina ganin ba za mu samu tsaro ba muka ce tsarin da muke kai na federaliya tsaro ta zama a hannun gwamnatin tarayya kawai to dole za a samu problem don kasan nan tana da girma kamin a ce an yi responding wa wani problem daga can garga yankin Kanam a moving daga nan dangi zuwa garga is almost about 230 something kilometers daga nan daidai abu mai wanda zai aika ya riga ya gama har ya bar gurin to ta ina za a inganta tsaro a wannan irin tsari din so ina ganin akwai bukatan review ne sake la'akari da jadawali karan kanta na kundin tsaro na Najeriya domin a bada dama mu kowani mai ruwa da saki yayi abin da ya dace da shi kuma shi ma din a holding nashi responsible
mai sharhi kan lamura kenan Nuhu Shehu Kanam Zainab Babaji muryar Amerika daga Jos a Najeriya
an gaida Zainab Babaji da wannan rahoto yanzu ga Ibrahim da kashi ya biyu na labaran duniya
to Aisha hukumar leken asirin tsaron ƙasa ta Somalia NSAI a ji Alhamis ta ce ta kama wasu makaman yaki da suka hada da na'urorin soji waɗanda aka yi da kwansu a jiragen ruwa da na sama biyu da zumar kaiwa ma kungiyar mayaka ta Al-Shabab a wani taron manema labarai a birnin Mogadishu ministan tsaron Somalia Muhammad Ali Haga ya ce hukumar ta gano makaman ne a tasoshin jiragen ruwa da na sama a tashar jiragen ruwa Mogadishu jami'an hukumar ta NISSA sun gano na'urorin soji da bamabamai waɗanda aka sakaya a matsayin wasu kaya na kasuwanci da aka halatta shigo da su a cewar Haga wasu mahara sun kashe wasu dogarawan gandun daji uku da wani mutum guda kuma dake cikin tawagar su a wani kwantan bauna a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo da safiyar jiya Alhamis a cewar cibiyar kula da gandun dazuka ta Congo ICCN maharan sun kai hadin ne a daidai lokacin da tawagar wadda dogarawan tsaron gandun dajin ke mata rikiya ta bar kauyen Kibanda wanda ke kusa da gandun dajin kasa na Virunga inda nan ne ake samun kusan rabin wasu nau'ukan birai na tsauni dake duniyar nan inda kuma aka fai kai har wato kai harhare mutum na hudu da abun ya rutsa da shi na ɗaya daga cikin wasu ma'aikata na wani shiri na inganta rayuwar al'ummomin dake Virunga dake waye a cewar cibiyar a wata takardar bayani akwai kuma wasu mutanen kuma kamar shida haka da suka ji raunuka in ji cibiyar
to a gaida Ibrahim Garba da ya karto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba a shakata da wannan waka madalla. Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington DC yana cewa karfe 3:20 na tsakar dare. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli a makon da ya gabata inda shirin ya karbi bakuncin shugaban hukumar da ke samarwa da kuma tabbatar da kiyaye dokokin muhalli ta Najeriya Nasriya Farfesa Aliyu Joro wanda a tattaunawarsa da wakilin muryar Amurka Alhassan Bala a game da shirin tallafin dalar Amurka biliyan 2.9 da kasar Japan ta yi wa Najeriya domin bunkasa harkar babban bola a kasar. To a yau Farfesa ya yi bayani ne a game da matakan da suke dauka wajen shawo kan batun bolar kayan na'urori wanda aka fi sani da e-waste.
Wato abinda yake faruwa da su wannan kayayyaki na na'urorin lantarki Najeriya saboda kasancewar tattalin arziki mai waye da karfi mutane da yawa ba za su iya sayan irin wayannan kayayyaki sabi ba. To sai aka yi amfani da shi ana shigo da tsofi wanda muke kira dan kotono wasu suna kira sa takumbu. Wato akwai su television su firji akwai har su handset ma akwai su laptops. To su kuma wancan kasashe da suka ci gaba in kayan nan ya zo karshen amfaninsa wa karamin dawainiya bane a wajen su. So sun samu kamar hanya ne da za su mai da mu nan kasashen duwara sa karfi mu zama juji. To sai a tattara a kawo wasu ma suna isowa Najeriya ba sa aiki. To kaga in suka zo sun zama mana dawainiya saboda kaya ne wanda yake da illa ga muhalli. Akwai abubuwa da aka yi amfani da shi wajen yi su suna illa sosai ga muhalli. To mutanen mu kuma ba su sani ba in aka kai wanda ya lalace sai kaga akwai masu sarrafa shi ba ta hanyar yadda ya dace ba. Za su faffasa akwai su waya masu amfani za su dauka za su kona roban. To yin wannan aikin yakan shafe su lafiyarsu ya shafi muhalli. In suka kona nan iska da mishe shaka zai gurbata sannan tokan kansa da yake kasa zai lalata kasa in akwai shuka a wurin cikin wannan dafin za su bi har cikin abinci mutum ya ci. In kuma aka yi ruwa zai iya wanke wasu ya kai su cikin ruwa na cikin kasa in akwai korijiya ko buhul in kai wasa sai ka sha. Akwai wasu nau'in karafuna masu illa daga jikin wannan. To saboda haka ne ya zamana dole a samu hanyar sarrafa shi kamar yadda ma magana na robobi shi ma na wayannan kayan na'urorin su ma akwai kamfanonin da suka hada kansu suka yi kungiya wanda zai rika lura da irin wannan kayan. Shi wannan shi muke kiransa EPROM ga US Producer Responsibility Organization of Nigeria. To already sun fara wannan aikin ya kamata duk wanda zai shigo da kaya ko sabo ne ba wai sai tsohuwa ya yi register saboda za a bi wannan abun da ya shigo da shi yayin da ya gama amfani ana bukatan ya dauki wannan kaya ya kai shi can inda za a sarrafa shi yadda ya dace.
Shi kuwa Sani Cika Turankawa wasani akan al'amuran sauyin yanayi daga jihar Sokoto yayi tsokaci ne a game da wani taron da hukumar Majalisar Dinkin Duniya UNDP tare da haɗin gwiwar ma'aikatar muhalli ta Najeriya ta shirya domin fara tattara bayanai a game da irin gudunmawar da Najeriya take yi na rage fitar da gurbataccen iskar carbon da ta yi alkawarin za ta rage daga nan zuwa shekara ta 2050.
Da kasu da wannan mutum dama an fara jauri da baki domin Najeriya ta yi 36 domin tattauna a jini waɗanne hanyoyi na muka ɗauka domin cimma manufa abin da ake kira Paris Climate Agreement wanda ƙasashen duniya suka taru suka sa hannu a shekara ta 2016. Shi ne kasu da wannan taron wani fitar ma ka fito da shi na shekara 4 wanda kowace shekara biyu za a duba gani da kakin aiki domin a gani cewa shi yanayin mahayakin da aka ci za a rage cewa za a cinna fiye da shekara 2050 za mu samu kanu cikin cewa babu wani aiki da ke fitowa a muhallin mu da Najeriya kamar da kasa har ne ta ku hanyoyi ne da za a cinna nan.
To Farfesa Aliyu Juru bai sallama da mu ba sai da ya dora akan batun illar bolar kayan na'urori.
Akwai hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai lura da muhalli UNEP da akwai kuma wani ma'aikata da ke karkashinsa da ake kira JEF Global Environment Facility suka ga yadda ya kamata a taimaka wa Najeriya su suka ba da taimakon kuɗi saboda a ƙarfafa wannan aikin kamar yadda Japan ta ba da kuɗi a kan robobi su ma suka ba da kuɗi ita wannan hukuma namu na NASFEA suka je Lagos muka yi irin wannan aiki na tattara wayannan na'urorin lantarki da suka lalace muka kuma nemi wasu kamfanoni wanda suke da kayan sarrafa wannan kaya nauyinsu ya kai ton 300 to su kuma suka sarrafa suka bayar da na gaya ma in aka kai za su wargaza wani abu mai amfani duka za a ciccire shi a tura wasu ma'aikata wanda za su sake amfani da shi wajen wasu ƙere-ƙere ba ni wannan kuma nasara ne ke mai da su amfani da su.
Sauraro duka-duka abinda ya sawaka kenan a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon. Idan Allah mai kowa mai kuma yin raya mu zuwa makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Alhassan Bala da ya tabbatar da nasarar wannan shirin sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi. Madalla, kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata, don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai dan hazo mai dan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya, zamantakewa, lafiyar jiki, tsaro, tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya, kar ai wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta Hausa Service at voanews.com. Sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Allah sa mu dace.
To kafin mu karkare shirin ga Ibrahim ya sake dawowa da labarai a takaice.
To a takaicen fiye da rabin manyan tafkunan duniyar nan da magudanan ruwa sun shanye tun daga farkon shekara ta 1990 musamman ma sanadiyar canjin yanayi wanda hakan ya dada janyo damuwa kan makomar ruwan da ake noman rani da shi da batun samar da wutar lantarki mai amfani da karfin gudun ruwa da kuma ruwan sha a cewar wani rahoton bincike da aka yi aka kuma wallafa jiya. An yi gargaɗi kan yiwuwar a kai har-haren jiragen sama a faɗin Ukraine da asabahin yau ɗinɗin jama'a a gogon ƙasar inda aka bayar da rahotannin aukuwar fashe-fashe a wasu sassan ƙasar. Rundunar sojin Ukraine ta faɗi a Telegram cewa an samu matsaloli a fannoni da dama.
Kamar sauraro da wannan ne kuma muka kawo ga shirin ƙarshen shirin namu na hantsin yau. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu a ji wasu abokan aikin mu dauke da sabon shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'ad Masigar ba da ya taya ni gabatarwa sai producer Musulmun Abu kuma injiniyan mu na yanzu James Cook ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ne lafiya. Ma'assalam.